الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بينك يومنا سافرنا الهدي يرجى وتم الصفر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 11 ga watan 8 miladiyyar haihuwar annabi Isa alaihi salam shekara 2024. Za mu ci gaba da darasi na hudu dangane da mustalahu ilmi alhadith daga cikin littafin Misbahur Rawi fi ilmi alhadith wallafar babban malami al-Sheikh Abdullah Gwandu rahimahullahu ta'ala. To zamu tashi al-mutawatir da malami yace al-mutawatir wal-mutawatir alladhi rawahu من يحصل العلم بما أتاه ضرورة إذ هو جمع استند للحس كذبهم لدى العرف يرت لدى الطباك الكل إن كانت ولا عد لهم معينا في معتلة بل يتشي المتواتر bangare na farko daga cikin karkasuwar hadisi akwai hadisin da ake kira da al-mutawatir wato wannan itibari da hanyoyin sa yadda hadisin yazo ta hanyar marwayatan sa wato ta fuskar adadin su da kuma karancin su akwai hadisin da zaka samu wato jama'a daga cikin arwatu sarwaye shi haka kuma wasu sun ruwaita daga gare su su ma adadi ne mai yawa su ba din wasu sun ruwaita daga gare su su ma adadi ne mai yawa akwai hadisin da zaka samu kuma ya zo ta hanyar daidaiku waɗanda suka ruwaice shi ba su da yawa kwa hadisan da zaka ga sahabi ɗaya ne ya ruwaice su daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ruwaice shi daga annabi to ana samun irin wannan wani hadisan kuma wasu hadisan kuma sai ka ga jama'a min as-sahaba sun ruwaita kamar yadda zamu ji to idan an ce al-mutawatir bi ma'ana al-mutatabi'u a lugha kenan ma'ana wato abin da yake kamar ya jerantu yayi silsila ya bibiye juna ya bibiye juna to su malamai na mustalahu alhadith idan suka ce almutawatir shine malaye ta'rifin sa anan sai ce wal mutawatir wanda yake yayi tawaturi ya zo ta hanyar marwaita da dama allazi shine hadisin da rawahu ya ruwaice shi man yahsulu alilmu bima atahu man wannan da yahsulu alilmu ilimi na tabbata bima atahu da abin da yazo da shi to wannan shi ake kira almutawatir mana hadisin da aka samu marwaitansa to abin nan da suka ruwaita ko suka bada labari akan sa wato ilimi na yaqini yana tabbatuwa akan cewa lalle wannan abun ya tabbata, babu zato a ciki, babu zato a ciki. Shi yasa yace daruratan tafuskal lalura, wato akwai bukatuwa ta dan adam ya san wannan abu. Ma'ana ba zai iya kawar da kansa daga fahimtar wannan abun ba. Lalura ce, ba abu ne wanda ke bukatar abun nan ba, wani kana da dama ka sani ko ba za ka sani ba. To shi labarin da ya zo ta hanyar tawaturi, to abu ne wanda ake samun sa ta fuskar lalura, wato abinda suke kira da al-ilmu daruri, wato ilimi na buƙatuwa na lalura. Na lalura, kaga anan ya fitar da abin da yake ilimi ne amma ba na lalura ba. Dan adam bai da buƙatuwa dangane da ma ya san wannan abin, ko shi wanda ya san wannan abin ya san ya zamo yana da ilimi akan wannan abin. To sai malai ya ce, saboda dalilin da yasa aka yi masa wannan tarifi na cewa shi al-mutawatir shi ne wanda ya fa'idantar da wato ilimi na yaqini, al-ilmu daruri. Ya ce saboda jam'un, adadi, jama'a da dama, taron adadi mai yawa, istanada, ya dogara ne lil hissi, gaba da labarin abin da ake iya gani ko aji, shi ne al-hissi. Wato daga cikin sharaɗin hadisi al-mutawatir shi ne ya zamo yana ƙunshe da ko su waɗanda suka ba da labari suka hakaito labari daga wani to ya zama wannan abin ya dogara ne da abin da ana iya gani, ko kuma jinsa ake yi ji wanda yake mutayaqqin na yaqini ba na kwankwanto ba. Saboda haka anan wannan ta'arifi ya fitar da duk wani labari da adadi mai yawa suka ambace shi amma kuma ba su dogara ga wani abu wanda ana iya gani ba, ko kuma ba ji suka yi ba. Kamar misali zancen Yahudu da suka ce Uzairu ibn Allah, wai Uzairu dan Allah ne. Nasara suka ce Isa dan Allah ne. Kuffaru Quraysh suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne. To kuma abin yayi tawaturi tsakanin su. To abin tambaya shine, shin gani suka yi ko ku ji suka yi an ba su labari? Kaga ba ji suka yi, kawai abu ne wanda suka hayyala shi a cikin kwakwalwarsu, suka suranta shi cewa wai ai tunda yana da kaza da kaza to shikenan dan Allah ne. Kaga ba wani abu suka dogara gare shi wanda yake na gani ba, ko kuma ji suka yi ta hanya ingantacciya. To wannan irin wannan isha'ati ba a kiran su al-mutawatir. Ko zance al-falasifa da suka ce halittu ba su da farko. Idan Allah ba ya da farko to su ma halittu kakan ba su da farko. Wannan aqida ce ta al-falasifa. Kuma wasu daga cikin sufaye sun rungumi wannan aqida, irin su Ibn Arabi At-Ta'i Al-Hatimi, cewa halitta ba ta da farko. Kai din dama tun asali akwai ka, kawai dai canjin yanayi ne ka samu, ka fita daga marhala kaza zuwa marhala kaza zuwa marhala kaza, in ma ka mutu din dai akwai ka. To wannan yayi tawaturi a wurin al-falasifa. To amma me suka dogara da shi? Kaga al-khayal, tunani kawai na kwakwalwa. Ba ji suka yi ba Allah ne ya faɗa ba, ba karantawa suka yi a littafi ba, kuma ba gani suka yi ba. To irin wannan duk ba a kira ne a tawatur. To ko yanzu in kaga abu ya yaɗu a cikin gari ko a duniya, sai zan asalinsa waɗanda suka ƙirƙire shi kawai sun dogara ne da tunani, kawai zaunawa suka ga cewa ai ya kamata a ce kaza ya faru, na fatar an gane sai suka dinga fada suna ta yaya da abu suna ta yaya da abu suna ta yaya da abu amma yan an je an tambaye su shin kun ga wannan abin da ido ba su da amsa labari kuka jiya daga wasu amintattu shi ba su da amsa to da irin wannan isha'ati ake kiransa karerai ne kawai irin wannan labari in ka ji shi kawai ka yawa saboda haka ana karban labari ne idan ya cika sifofin nan guda biyu idan wanda ya baka labari gani yayi ko kuma ji yayi ta hanya ingantacciya in yace ma bai gani ba amma amintaccewa ne wani adali ne ya bashi labari to wannan kana iya yadda amma idan yace bai gani ba wani ya bashi labari kuma ka bincika wani din nan ba adali bane to wannan labari ba za a karbe shi ba ko kuma majahuli ne kai a wurin ka ko da siƙa ne shi a wurin sa tunda kai majahulul hal ne ko majahulul aini eh to kaga ba dole bane ka karba a da muka ce to gaskiya wanga da ya baka labari ni majahuli ne a wurina ba zan iya addala shi ko in jarraha shi ba to wannan shine to amma sharadin al hadisul mutawatir shine wanda ya cika sharuɗan nan guda wato guda biyu ko uku sharadi na farko ya zan yana fa'idantar da al ilmu al yaqini ko al ilmu al daruri ilimi na larura na biyu kuma ya zamo adadi mai yawa ya ruwaice shi sannan na uku abinda suka faɗa su masu ba da labarin sun dogara ne ga abinda yake alhissi abinda in an bididdigi za a gano cewa gani suka yi yauwa gani suka yi na fatar an gane yauwa kamar misali a samu mutum biyar su fito ta hanyoyi daban-daban wannan ko mutum hudu wannan ya fito daga gabas wannan ya fito daga yamma wannan ya fito daga kudu wannan ya fito daga arewa na fatar an gane kowa da aka tambaye shi sai ya faɗi labari irin na wancan sai suka samu ittifaki wajen daidaita akan wato ba da labari abu kwaya ɗaya kuma ba su yi kuskure ba yadda wancan ya faɗa haka wancan ya faɗa na fatar an gane yauwa kamar aka tambaye su to ga wani mutum ta ina ya fito sai wannan da ya fito daga gaba zai ce ai daga Sokoto ya fito wancan da ya fito daga yamma shi ma ya faɗi haka na kudu ma haka na arewa ma haka kowa ya ce kuma ya gani to wannan ana kiransa da at-tawatur an gane shi yasa ya ce kizbuhum wato ƙaryarsu su waɗancan jama'a ɗin a ce wai wannan abin da suka faɗa ƙarya ne to yurat ana raddin hakan ladal urfi agun al'ada ma'ana duk labarin da yazo ta irin wannan hanya to al'ada ta gudana kan cewa wannan abin tabbataccen abu ne tunda kaga ba su hadu ba wanda ya fito daga gabas wanda ya fito daga arewa wanda ya fito daga yamma wanda ya fito daga kudu kaga yana da wahala a ce haduwar su akan ƙarya ce an gane awwa banda inda suka hadu suka yi shawara ku zo mu kirkiro labari kaza ina fatar an gane to kaga wannan da ba ko kuma suka yi abin da gangan kamar abin da su Yahudawa suka dinga fada kaga da gangan suka yi kuma sai zan yadda iyayensu suka fada haka iyaye suka fada haka jikoki suka fada an gane to wannan kenan to kaga a samu adadin da idan suka yi at-tawatu wat-tawafuqu akan wani abu ba da labarin wani abu to a al'adance akan kore yiwuwar cewa wai haduwa suka yi suka kirkiro ƙarya kaga yanzu inda wuri guda suke misali wuri ɗaya ka iskosu suna zaune a mazauna su biyar ko su goma sai suka fadi magana kwaya daya to na a iya cewa hadin baki ne ko ba haka ba amma wannan da ya fito daga gabas bai ho san wanga da ya fito daga yamma ba wanga da ya fito daga kudu bai san wanga da ya fito daga arewa ba kuma kowannen su ya fadi magana ta dace da ta dan uwansa to wannan kaga ga al'ada ya koro akan cewa ni kariya suka yi sabanin in a majalisi dai suke to kaga labari irin na majalis din nan mazauna mazauna ko da mutun 100 ne to wannan sai an yi bincike saboda akwai shubha don suna haɗin baki sai ce ladat dibaqil kulli in kanat sannan yace su waɗancan jama'a din ya zamo ladat dibaqi a an samu adadi mai yawa a ganin a dukkanin tabaqat tabaqa tabaqa na marwayatan misali a ce mutum hudu su suka karbi wannan labari daga mutum hudu ko sama ga haka su kuma sun karba daga irin wannan adadin su kuma sun karba daga irin wannan adadin yawa kamar a ce ga hadisi misali sahabi kaza sun ruwaice shi kila a ce 10 ko 20 ko 30 ko sama ga haka sannan an samu wasu waɗanda ba sahabban ba su kuma sun ruwaice hadisan da irin wannan adadin su ma a samu wasu waɗanda ba waɗancan ba su ma sun ruwaice su an gane ma'ana dukkanin dabaka din to a samu wannan adadin har zuwa ga wanda garawi na ƙarshe garawi na ƙarshe yanzu kamar al-Imam al-Bukhari misali kaga yanzu hadisan da ya rubuta cikin sahih al-Bukhari daga gare shi zuwa gare mu kaga gaba ɗaya hadisan mutawatire ne yanzu inda tambaya take daga kan al-Imam al-Bukhari zuwa sahabi an gane nan ne amma mu kaga daga al-Imam an samu daga al-Imam al-Bukhari tun daga daliban sa ma adadi mai yawa sun ruwaita littafin daga gare shi haka waɗanda suka biyo baya haka waɗanda suka biyo baya haka har zuwa yanzu abun yayi to amma wannan kaga ba zai mayar da dukkanin littafin al-mutawatir ba dole sai an samu dinkewar wannan adadin har zuwa marwayatan su ne sahabbai to shi ne abin da yake magana saboda haka in mutum hudu suka ruwaita daga mutum biyu to sharadin at-tawatir ya yanke ko mutum hudu biyar ko sama ga haka suka ruwaita daga mutum daya shi ma at-tawatir ya yanke yadda suke biyar to a samu wani adadi wanda ana ganin shine aqallu wato mutum uku kenan shine mafi karancin adadi ko duk da bala zai yi bayani tunda shi kan shi at-tawatur da adadin malamai sun yi sabani wasu sun ce hudu wasu sun ce biyar wasu sun ce bakwai wasu sun ce 10 wasu ma sun kai shi har zuwa 70 to amma dai babu wani adadi yankakke wanda shari'a ta ayyana wa inna ma kawai abinda mutane suke kallo a matsayin jama'a to ya wadatar to kuma abinda ake kallo a madadin jama'a shine daga saman uku ne daga saman uku uku shine aqallu to alal aqalla a ce an samu mutum hudu zuwa sama to wannan shi ake kira adadi wanda ana yi itibari a matsayin at-tawatur akan sa ma'ana alal aqalla a samu mutum hudu kenan an gane yawa mutum biyu mutum uku ba su kai haddin tawaturi ba su za a faɗi sunan riwayarsu idan mutum biyu suka yi riwaya mai sunanta in mutum uku suka yi riwaya mai sunanta to saboda haka mutum uku ba a tawatur ba ne sai ce in kanat in har akwai tabaka in har akwai tabakati din in har akwai jama'a din kai an gane in har akwai jama'a wadda take da irin wannan adadin in kuma babu to kaga sai a kalla sai a kalla su marwayta din sun kai adadin da ake bukata ko ba su kai ba wala adda lahu kuma shi wannan adadi babu lisafi akan sa muayyana abin ayyanewa fi ma'atala cikin zance wanda yake shine madaukaki saboda na gaya muku malamai sun yi sabani akai wasu ce mutum hudu wasu ce biyar wasu ce bakwai wasu ce goma wasu sun ce ma 70 to haka kowa dai yana fadan abin da yake gani to amma zance wanda yafi karfi babu wani yankakken adadi a kansa wanda hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a majmu'ul fatawa abin da ya tabbatar kenan cewa zance mafi karfi mafi rinjaye adadi jama'a na at-tawatur baya da iyaka kawai dai a bar shi ga abin da ake ganin al'ada ta gudana mutane suna kallon sa a matsayin adadi shine abin da ya haura uku zuwa sama sai ce bal ba haka ba faidu ilmin kawai dai ya zamo abin da suka fada ya fa'idantar da ilimi shi babban abin da ake so ya zan abin da suka fada ba zato yake nuni akai ba da kamar labarin mutum da ya zato ne me yasa yake zato akwai yiwuwar yayi kuskure ta fuskar wahayi ta fuskar mantuwa ko ba haka ba a ba haka aka ce mutum hudu to kaga in wannan ya manta wannan ne in bi sun manta waɗannan su ma to shine abin da ake nufi da ilimi amma kaga mutum ɗaya akwai yiwuwar a samu wahayi ko ba haka ba ne ana iya samu wahayi to malam sai kawo hadisi guda 16 a matsayin misalai wanda za su zama misali akan wato alhadisul mutawatir kamar yadda ya faɗa cikin muqaddima cewa zai rinka kawo maka misali domin a kusanto maka da ma'ana sai da amma tambaya menene alhadisu kaza to zaka iya kawo ta'rifin sa kamar yadda yake kawowa idan sai kuma kawo misali kuma kana iya bada misali saboda suna cewa wabil misali yattadihu almaqalu tafuska bada misali to wani zubin zance sai ya fito fili kowa ya fahimce shi sai ce sai na misali almutawatir sai ce ka hadisi man kazab kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wala hadisi ne mutawatir wanda wasu malamai sun ce an samu mutum wajen sahabi 98 suka ruwace shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ɗaya har wajen 98 san 100 kenan to ka gani wala lafazi da ma'anan duka iri ɗaya ne shine mafi shaharan hadisi wanda malamai suke bada misali da shi a wannan babi shi sahu wasu malamai ma suka yi rubutu a kansa kamar Abul Qasim At-Tabarani ya rubuta risala akan wannan hadisi duk waɗannan sahabban sai ya kawo hanyoyinsu da kuma waɗanda suka ruwaita daga gare su suma to risalar tana da kyau wanda shi ya ƙara ma akan haka shi ya ce ya samu wajen hanya ta sahabi daban-daban wajen 113 shi Abul Qasim At-Tabarani shi iya bincikensa ya ce wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban a ɓangaren jama'a minas sahaba sahabi 113 kaga ai wannan adadi hankali ya kore da a ce abin da suka fada yayi ƙarya ne amma duk da haka sai a samu su ce su gaba ɗaya hadisan ma ba su yadda da su su Qur'ani kawai suka yadda da shi ai wai duk waɗannan hadisan ƙarya ne wasu kawai suka zauna suka yi suka kirkiro su suka rubuta a cikin littattafai Allah ya sawwaka haka akwai duk da wasu hanyoyi ana iya samun rauni a cikin su ba sharadi bane ko wace riwaya sai ta zamo a mai kubutatta kamar su waɗancan hanyoyi da shi Abul Qasim At-Tabarani ya kawo to wasu hanyoyin malamai sun yi bayani akai cewa akwai rauni akai haka akwai Ibnul Jawzi shi ma ya tattara hanyoyin wannan hadisi a littafin sa al-mawdu'at sai da ya kawo hanya 140 kaga shi ya kara akan Abul Qasim At-Tabarani tunda ya biyo bayan Abul Qasim At-Tabarani na fatar an gane to amma wannan in ka koma silsilatul ahadith ad-da'ifa ta Sheikh Al-Albani rahimahullah mujalladin sana uku yace ba sharadi bane ko wace hanya ta zama ingantatta ana iya samu hanyoyin da ba su tabbata ba an gane ana iya samu kuma wannan riwaya ya bada misali tunda shi wannan hadisi kaga al asharatul mubashsharuna bil janna dinna sahabi guda goma da annabi ya musu bishara da aljanna tun daga kan Abu Bakar dukkan su sun roye shi daga annabi to amma shi Sheikh Al-Albani yace binciken sa ya nuna masa riwayar da aka samu ta hanyar Sayyidina Ali da Az-Zubair da Talha da Sa'ad hanyar Sayyidina Ali da Az-Zubair ita hanya ce sahiha amma hanyar Talha da Sa'ad da Sa'id da Abu Ubaida hanya ce hasana amma riwayar da aka ruwaito ta hanyar Sayyidina Usman Ibn Affan da ita wannan riwaya da'ifa ce an gane ba ta tabbata ba haka wanda aka ruwaita daga Abu Bakar As-Siddiq da Umar da Abdurrahman bin Auf ita ma saqita akwai inqita'i a ciki akwai yankewa a ciki su kaga ashe hanyoyin suna buƙatar darasa ta fuskar isnadi to wannan tambihin yana da muhimmanci don kanka ji an ce sahabi kaza suka ruwaita sai ka dauka kowace hanya sahiha ce to ana dan dubawa a gani abin da ya tabbata to wannan hadisi kenan wanda al-Imam Muslim ya kawo shi cikin al-Muqaddima a littafin sa kan gargadi cewa a nisanci yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya an gane sawa'un da gangan kai ko ba da gangan ba da akwai gulatu sufiya sufaye din nan su sai suka je suka kirkiro hadisai na ƙarya sai suka jingina wa manzon Allah da aka yi musu wa'azi aka ja musu irin waɗannan hadisai sai suka ce to ai mu la nakazibu ala rasuli wa inna ma nakazibu lahu mu ba muna yin ƙarya bane don mu aibanta annabi muna yi ne don mu girmama shi to kai ta yaya za a yi kai ƙarya wa mutum kuma ka ce ka girmama shi a rashin shirme ne ai shi za ka samu sun kirkiro abubuwa salatoci da azkaru da makamantansu na ƙarirai ko su ce annabi ya ce kai guluwinsu ta kai ga yanzu ma ba su buƙatan ma su kirkiro riwaya kawai za su ce ma sun haɗu da annabi annabi ya ba su saƙo shi kenan saboda haka isnadin shi daga shi sai annabi kawai shi ne ɗalibi annabi shi ne malami To duk wanda ya shiga cikin man kazaba, eh, ba man kazaba, wasu wayanda basu yi karfi ba a lugha musamman sarfu, sai kaga suna karanta shi bit dhaif. Wannan kuskure ne. Akwai bambanci tsakanin kazaba da kuma kazaba. Ne an ce kazaba yayi ƙarya, karan kansa, ma'ana ya kirkiro wani abu wanda ya saba ma waki da fataran gani, kila ya ce ya ga kaza amma kuma bai gani ba, ko yana da kaza alhali bai da, to wannan sai a ce kazaba bit takhfif, kazaba. Amma kazaba bit tadhif, ma'ana ghayruhu, ya ƙaryata waninsa, wani ya gaya masa labari ya ce bai yadda ba, to shine sai a ce kazzabahu, kazzaba fulana, ya ƙaryata wani, an gane. To in ka ce man kazzaba alayya, to ka bata ma'anar, saboda haka kazzaba ne, ba kazzaba ba. To wani da ya ce ba, ai ba shi yayi ba, malamin sa yayi shi kuma sai ya dauka, ko iyayensa da kakanninsa, duk dai laifin ɗaya ne, saboda yadda da barna shi ma barna ne. In dai malamin naka makareci ne, to wajibi ne ka barranta da shi, kuma abin da ya zo da shi na barna ka yi watsi da shi. To wannan hadisi na farko da malam ya kawo mana. Sai hadisi na biyu ya ce wal haudi, haka hadisan da suka zo suna bayani akan ƙoraman ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cewa ranar gobe kiyama mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to za su sha wata ƙorama wadda manzon Allah aka ba shi ita. To shi ma wasu kaba irin su shi Jalaluddin Suyuti a littafinsa Al-Azharul Mutanafira ya ce sahabi 49 suka ruwaice shi, suka ruwaice hadisin Al-Hawd, kaga shi ma an samu dai at-tawatur, an samu at-tawatur. To haka kuma daga kansu an samu, kuma daga cikin jama'a min at-tabi'ina da ma adadi fiye da wannan, zaka ga kuma su ma sun ruwaita. To shi ma yana daga ciki, duk da 'yan bid'a suna ƙaryata irin wannan hadisan, kamar su al-Mu'tazila da makamantansu, cewa ya za a ce akwai wani abu ya ƙorama ko kaza, to 'yan bid'a na ƙaryatawa. Haka wal mar'i ma'allazi ahab, haka daga cikin hadisai al-mutawatirai, kai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum yana tare da wanda yake so ranar gobe kiyama. Saboda haka in ka so mutumin kirki, to kana tare da shi, in ka so mutumin banza, shi ma kana tare da shi. Kaga kenan ka san wa zaka ne, zaka yi soyayya da shi. To shi ma hadisi ne mutawatir, yana da hanyoyi daga sahabbai, kusan hanya 13 daga cikin sahabbai. Shaykh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yace Abu Nu'aymin ya tattara hanyoyin shi wannan hadisi, wato a cikin wani juzu'i ko wata risala, ya samu ta suna Kitabul Muhibbina ma'al Mahbubina. Wannan littafi zai bayani akan masoya suna tare da waɗanda suke su. Sunan littafin kenan. Masoya suna tare da waɗanda suke so ranar gobe kiyama. In ka so Fir'auna, to kuna tare. In ka so Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuna tare. Amma nan ba wai ana nufin mujarradin so ba, ana nufin so wanda yake kunshi da imani ga wanda kake so, kuma Allah ya yadda a so shi, tare da kuma koyi da shi da bibiyar sa wato daga cikin annabawa abinda ake nufi in kuma ba wanda aka dora maka bane amma kuma shari'a ta dora maka so shi saboda abinda ya siffantu da shi na imani da takawa da tsoron Allah kaman mu'minai to wannan son abinda ake so ya zama so ne saboda Allah ya ce a so su zaka so su ne saboda Allah an gane amma fa da sharadin shi masoyin akwai imani tare da shi babu shirka babu kafirci dan ka wani ya koma gefe ya ce shi ba zai yi addini ba amma kuma manzon Allah masoyansa ne masoyin shi ne ai yana son manzon Allah wai sai ya tunanin ranar tashin kiyama kuma Allah zai hada shi da annabi riya ne wannan eh wannan hauka ne ba irin wannan soyayya ake bagara ba eh irin abin da imbili ake yi sai kaga sun cika gari da cewa su masoya manzon Allah ne yan addinin almuhabba amma kuma sai kaga sun fi kowa keta sunnar manzon Allah da aiban tashi to wannan soyayyar taso aikin banza ce so sharadin son annabi idan kai imani da shi kuma kai bibiye shi to shine son zai maka amfani amma in gabaɗaya sunan ka ma son annabi amma kuma baka koyi da annabi ba ruwanka da sunnarsa to wannan kai dan wuta ne soyayyar ba za ta yi maka wani amfani ba to da yawa su yan bid'a an rudar da su kan wannan sai kaga suna ta da'awan son annabi son annabi son annabi son annabi kwata kwata ba sa ma magana akan mutaba'atun nabi biyar annabi koyi da shi ba sa wannan ba sa yin wannan to sun kusan sharadi su a wurinsu na shiga aljanna babba wanda yake koli shine soyayya akwai su ma za ka ga suna fitowa social media suna cewa su ba suna bauta ma Allah ba ne don Allah ya ba su aljanna su suna bautan Allah ne kawai saboda so sanda su kawo Allah don Allah ya so su ya yarda da su shi yasa suke musulunci suke addini amma su in dai Allah zai so su to ko wata zai sa su ba su da matsala suna na social media sun hauka ce suna ta maganganu na zindiƙanci su Allah ya sauwaka to wannan hadisi mutawatiri ne haka akwai hadisin raf'il yadaini fi salati bashiri wa man bana unzila kullu muskiri bala yace haka hadisan daga hannu a cikin sallah a wurare uku wurin kabbara harama da wurin ruku'u da wurin daidaita lokacin da mutum ya tashi zai kawo wata raka'a to waɗannan wurare guda uku an ruwaito hadisai ko hadisi da hanyoyi daban-daban cewa annabi yakan daga hannunsa bayan kabbara to yakan daga hannunsa shi yasa ibnul qayyim rahimahullah al-littafin sa zadul ma'ad yake cewa an samu sahabi 30 kusan 30 sun ruwaito daga hannu a wayannan wuraren guda uku da na ambata shi yasa al-imam al-bukhari ya rubuta littafi ma akan wannan mas'ala hadisan daga hannu a sallah to ya rubuta risala akai su malamai haka suke mas'ala guda sai kaga sun mata littafi to sai hadisi na gaba wanda duk wannan hadisai ingantattu ne saboda a ka'ida in an ce hadisi mutawatiri ne kuma ya cika sharuɗin at-tawatur to wannan kawai ya wadatar na cewa a karbe shi. Eh, sai hadisu bashiri. Eh, shi kuma shine hadisin bashiril masha'ina fi zulami ila al masajid bin nuri tam yawm al qiyama. Annabi yace kai bushara ga waɗanda za su yi alwala su fito daga gidajensu suna tafiya zuwa masallatai a cikin duhu. To kai musu bushara wannan duhun da suka yanka daga gidajensu zuwa masallatai Allah zai musanya musu da cikakken haske ranar tashin kiyama. Shi wannan hadisi mutawatir ne, ya zo fi Jami'i Tirmidhi da Sunan Abi Dawud. Hadisi ne wanda malamai sun tabbatar da shi kamar Sheikh Al-Albani rahimahullah a littafinsa Sahihul Jami'. Ya ce hadisi ne sahihi. To shi ma wannan hadisi mutawatiri ne, an samu sahabi 15 da suka ruwaice shi daga manzon Allah. An samu shi ma mutawatiri ne. Mutawatiri ne. Kina wannan hadisi yana nuna maka falalan menene? Zuwa musallaci da kuma tafiya mai tsawo daga gidanka zuwa musallaci. Wannan yana da falala. Sabanin mu yanzu kaga ba ma son wani. Mun fi son masallaci kusa-kusa, wani ma a gidansa sai ya yi masallaci don kai ya wahala. Da ya fito daga gidansa sai masallaci. To kaga shi wannan falalar bai da ita. Indai ba wata lalura gare ta rashin lafiya ko ta rauni ba. Amma haka da ƙarfinka da cikakken lafiyanka sai ka zo gida ka gina masallaci, to baka da wannan falalar. Baka da ita. Kuma yana daga cikin alamun tashin kiyama ai yawaita irin wannan gine-ginen masallatan. Kwaye gida ya gina masallaci, kwaye gida ya gina masallaci. Ya daga cikin alamomin tashin kiyama. Kagani wani ma daga gidansa za a buɗa masa ƙofa, ko waje ba zai fito ba. Daga gida sai cikin masallaci, daga masallaci sai gida. Allah ya sawwaka. Mutane na wasa da Allah a wannan zamani. Ni ban taɓa ganin wani zamani da an kare ni Allah ba irin wannan zamani. Allah. To kuma har mutane na tunanin wai su fita daga fitina. Kaga ai wannan wasa ne. Sai hadisi na gaba, wa man bana unzila kullu muskili. Sai hadisin man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Shi ma wannan hadisi an samu sahabi 21 sun ruwaice shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Shesa al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya rubuta risala kan wannan hadisi, wanda almajirinsa As-Sakhawi ya abbace ta a littafinsa Al-Jawahir wa Durar. Shi ma ya rubuta risala akan wannan hadisi na man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk wanda ya gina ma Allah masallaci ko ya gina ma Allah masallaci, to shi kuma Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Wannan yana nuna falalar gina masallaci idan akwai bukata. A unguwa ba masallaci, mutane na wahala da sauransu, to sai ka zo ka gina masallaci. To shi ne abinda hadisi ke magana. Ba ga masallaci ba kwabce ka, kuma kai ma ka zo ka gina naka, sai ka ce ya Annabi ya ce man bana lillahi masjida. Ai kana neman gida a aljanna ne, shi yasa ka yi. To kaga ai wannan wasa da hankali ne. So Allah ya kyauta. Sai hadisi na gaba, unzila, shi kuma hadisi na da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce unzila alqur'anu ala 7 ahrufi. An saukar da alqur'ani akan harafi 7. wanda a karatun mu na al-fara'idu dalila an yi bayani kan wannan hadisi to shi ma wannan hadisi mutawatiri ne mutawatiri ne akwai Abdul Azim mai littafin Manahilul Irfan cewa wannan hadisi shi kuma an samu sahabi 21 sun ruwaice shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kullu muskiri shine kullu muskirin khamr ko haram duk wani abu da yake sa maye in ka sha shi to manzo Allah yace haramun ne kullu muskirin haramun duk wani abu wanda in aka sha shi yana bugarwa mutum ya fita daga hayyacinsa to wannan abun haramun ne a musulunci bai halatta ka sha shi ba nace ne bai halatta ka ci shi ba an gane to wannan kenan kaga wannan yana gargadi kan nisantar abubuwan maye tun daga giya da makamantansu akwai al-Imam al-Manawi littafin sa Faidul Qadir ya nakalto daga Ibn Hajar cewa shi wannan hadisi an samu sahabi 30 sun ruwaice shi sahabi 30 laikauta to sai hadisi na gaba mala yake cewa kullun muyassarun su'ali munkari nabbara mashil khuffi shakil kamari bale ce hadisin kullun muyassarun annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala ku je kai ku yi aiki kowai abin da yake iyawa na botan Allah ana nufin ayyuka na da'a ga Allah annabi yace kowane halitta to muyassarun an sauwake masa yin abin da an kalice shi don shi da Allah ya tashi halitta abin nan mutane da aljannu to sai ya raba su gida biyu tun farkon halitta fa sai aka buɗe fali guda biyu akwai waɗanda sunayensu na cikin aljanna fali ɗin su daban yake akwai waɗanda su kuma sunayensu na cikin fali ɗin ƴan wuta haka Allah ya halicci mutane an gane to kowa yana aiki ne akan abinda wancan rubutun ya gudana diye da ake son ka lalace in dai sunanka na cikin list din ya aljanna ba za ka lalace ba kaddara Allah ba za ta bari ka lalace haka diye da ake son ka shiryu ka zama mai tauhidi ahlus sunna in dai sunanka na wancan wurin to duk masu wa'azin duniya su taro akan ka ba za ka gyara ba shi ne abin da ake yi to amma wannan ba zai bari ka ce to dan lokacin da annabi ya wannan magana sai suka ce ya rasulullah in haka ne to me yasa zamu yi aiki kawai sai a dogara ga wancan abin kawai tunda dai ko kai aikin dai abin nan dai da aka kaddara ma dai shine sai annabi ya ce a imanu kowa ya je ya aiki fa kullu kowa za a sauwake masa in Allah ya kaddare ka da kai dan aljanna ne to za a sauwake maka ayyukan da za su kai ka aljanna baka jin wahalar sallah baka jin wahalar karatu na addini baka jin wahalar sadaka da fitar da zakata duk wani aiki na ibada baka jin wahalar shi to wannan alama ce cewa sunanka yana cikin sunayen ya aljanna na ba tar an gane in kuma Allah ya kiyaye sunanka na cikin sunayen ƴan wuta to irin su ne waɗanda zaka ga aikin sabo baya ya musu wahala zina ba komai bace a wurin su zalunci ba komai bane yaudara ba komai bace shaye-shaye duk wa'annan al-kaba'ir su abu ne mai sauki. Abinda kila kai in kai sai kai watanni kana kuka. To shi ko damuwa bai yi. Zai yi da safe, yayi da rana, yayi da yamma, yayi da daddare. To wannan alama ce na cewa fa sunan shi yana a can. Kai, ko hadari. Allah ya sauwaki. Allah ya sa sunayen namu na cikin sunayen ya aljanna. To sai hadisi na gaba. Su'alin munkarin. Sai hadisin tambayan munkar da nakiru a cikin kabari. Wanda su ma hadisai ne tabbatattu mutawatirai. Wanda Ibn Abi Asim cikin kitabu sunna yayi bayani akai. Yayi bayani akai. Kuma Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala shi ma ya tabbatar da cewa hadisai ne tabbatattu kuma mutawatirai. Yan bid'a na ƙaryatawa. Cewa ta yaya kai to tunda an ce an zare ranka an yi sama da shi. To ina zancin wani tambaya kuma. Ai babu rai. Sai aka ce musu to ai za a dawo da ranni. Kace su dai ba su yarda ba. Suka ƙaryata manzon Allah. Sai hadisin Nabara. Hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nabara Allahum ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha ila man lam yasma fa rubba hamil fiqihin ghairi faqihin wa rubba hamil fiqihin ila man huwa afqahu min. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yace Allah ya nawwara, ma'ana Allah ya ni'imta mutumin da ya ji zance na ni ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fawa aha ya kiyaye wannan zancen nawa fa adda haye je isar da wannan zancen nawa ila man lam yasma ga wanda bai ji ba. Wato ya je karantar da wanda bai da wannan hadisin. Sai ce saboda dalilin wannan addu'a farubba hamil fiqihin da dama ake samu wanda yake dauki da karatu ya tara karatu fa amma gairi faqihin bai fahimci karatun ba. Ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace amma bai gane karatu ba. Inda karatu yayi daban to ba alamar karatu bace ka ji mutun na kawo abubuwa. Alamar karatu shine kaga yana aza karatun nan a mahallinsa. To alamu cewa ke nuna wannan ya fahimci addini ya fahimci karatu. Kuma wa rubba hamil fiqihin da dama ake samu wanda yake dauke da ilimi amma ya je ya ga ya ma wani wanda man huwa afqahu minhu wannan da yake sauraron sa yafi shi fahimta ko ba samu. To shi yasa ake so ai a yada ilimi. An samu a cikin magabata su karantar da dalibai daliban su tashi su fi su karatu. An samu mun ba da labarin al-Imam Sibawi suna nan da yawa. Suna nan da yawa. To wannan kenan. Amma in zaka isar da wannan magana shi yasa kaga Annabi ya ce fawa'aha ya kiyaye ta. Kar ka faɗi maganar manzo Allah akan kuskure ko shakka. Shi yasa Annabi ya sa ka'ida ya ce ya ji zance na kuma ya kiyaye zancen fa addaha kuma ya bayar da shi kamar yadda ya ji. Amma Annabi ya faɗi wani abu kaje ka faɗi wani abu na daban to wannan azaba za a yi maka. Ka shiga cikin man kazaba alayya. Sai masil khuffi. Sai hadisan da suka zo akan shafa akan huffi. Su ma hadisai ne mutawatirai. Wanda yan shi'a na ƙaryata shafa akan huffi. Amma dai ya tabbata a sunna. Ana shafa akan huffi. Ko safa in mutum ya sa su akan tsarki. Shaqqil qamar haka hadisan tsagewar wata. Shaqqi ba shaqqu ba. Shaqqil qamar to su ma mutawatirai ne. An gane? wanda suratul qamar ta bada labari akai mutawatirai ne haka bada'a haka hadith to shi wancan riwaya saboda dai lokaci bada'al islamu gariban wa sayaudu gariba shi ma hadisi ne mutawatiri inna ahadakum la ya'malu haka hadisin inna ahadakum la ya'malu hadisin nan na cikin al-arba'un hadisi shi ba hadisi ne mutawatiri daga annabi sallallahu alaihi wasallama an samu adadi da dama daga cikin sahabbai sun ruwaice shi cewa dayan ku la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira'un har zuwa karshe to shi ba hadisi ne mutawatiri haka akhira daharin tahsulu wa fitanin akhira daharin tahsulu haka hadisai da za su faru a ƙarshen zamani wadanda ake kira da ahadisul fitan cewa ƙarshen zamani bala'i kaza zai auku su ma mutawatir duk wannan fitintunan da muke gani hadisai sun faru a kansu da yunwa da rashin tsoron Allah da ƙarancin imani da yaduwar jahilci da yaduwar fasadi da barna to hadisan da suka bada labari kan waɗannan abubuwa hadisai ne mutawatirai to shi yasa wata barna ba yadda za a yi ta kau saboda alama ce na cewa duniya ta zo ƙarshe daga nan sai dai tashi alkiyama ko kun je kuna addu'a sai dai ku yi kawai Allah ya ba ku lada amma ba yana dauke abin ba Allah kan zai ba ku lada tunda kun yi ibada amma ba wai za a samu wani sassauci ba za a samu ba amma irin wannan yunwa ita za ta wuce domin an ce dab da tashin duniya za a yi wadata kowa zai zama wadaci kowa sai an kai lokacin da ma mutum zai fitar da zakka ya baka kace baka bukata baka so a kai ma wani shi ma a kai mai yace bai bukata shi ba a kai mai yace bai bukata sai ya dawo yana tunanin to waye zai ba kuɗin nan yayi nazari ya kasa gane ga zakka an fitar babu mai karba kowa ya wadata to inda yunwa ta yi hakuri za ta wuce kowa zai zama miliyoniya amma da kaga wannan lokaci to har ga ta lalace an samu matsala ko yau ko gobe ne Allah zai jirkici duniya din amma akwai sauran fitintunan da su ba za su yanke ba sai dai su yi ta karuwa irin jahilci haka to shi sai dai ya ta karuwa irin ayyuka na ma'asi sabon Allah shan giya zina yaudara da sace-sace da kashe-kashe wannan shi sai dai ya ta karuwa har abada shi sai dai duniya ta kare to irin su sai dai ayi addu'a min babil ibada kawai saboda addu'a uhul ibada amma ba wai dan a samu wani sassauci ba wani sassauci da za a samu sassauci guda Allah ya karbi rayuwarka kamin wannan lokacin to wannan kenan likulliha to dukkanin wayannan hadisan da suka gabata guda 16 da na kawo maka tawaturul lafziyun kowannan shi yazo ta hanyar tawaturi a lafazi ma'ana da na kawo maka lafazin to haka wancan sahabi ya rubuto shi ma wancan haka sun yi ittifaki akan lafazin da kuma ma'ana wanda shi ake kira da at-tawaturu al-lafzi amma lirraf'i fi du'a'i ma'anawiyyu amma shi hadisin daga hannu ko a cikin sallah lokacin kabbara harama da lokacin ruku'u da lokacin al-i'tidal to wannan at-tawaturul ma'anawi ne shi kuma at-tawaturul ma'anawi shine wato adadin sun ruwaice mawaki adin an gane amma a munasabobi daban-daban a waqi'o'i daban-daban kuma ana iya samun canjin lafazi amma sai dai ma'anat sakon da wance yake dauke da shi shi wanda yake dauke da shi kuma hadisin daga addu'a akwai wanda an ruwaito annabi yayi akwai wanda an ruwaito kuma yayi umarni ayi da alfaz daban-daban da mawaqi daban-daban da kuma waqa'i daban-daban amma shi at-tawaturul lafzi shi da lafazin da ma'anar duka iri daya ne to nan zamu kwana insha Allah wani darasin sai mu tashi kishi yassa al-ahad kuma duk wayannan hadisan da ya kawo sahihai ne ba su da wani iskari inda ka fahimce su to zaka iya zuwa kai wa'azi ko kai da'awa da su to wannan yana cikin amfanin wannan littafin wanda galibin littattafai da suke bayani akan musalahul hadis ba su damu da kawo misali ba amma shi kaga ya kamata a rifi in akwai in abun ya kasu kashi kashi ya kawo ma sannan ya rufe maka da misalai kuma can ma za mu ji har hukunci ma yana in hadisi ma bai tabbata ba duk zai fada to hadisi kaza da kake ji ana fada bai tabbata ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh